sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau Litinin 14 ga watan Nuwamba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa 14 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon suga wato diabetes da kuma illolinsa. Muna kuma dauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar da kuma shirin jaridin Najeriya. Amma kafin nan ga Ibrahim Ta'almasi Garba da halin da duniya take ciki.
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na kasar Turkiya jiya Lahadi ya halaka mutane akalla shida ya kuma raunata wasu gommai sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin daukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma yan sanda a wurin wanda ke layin Istiklal wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma yan yawon bude ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar kara ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da kafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom din wani hari na rashin imani sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Baya ga mutane shida da suka mutu din, Erdogan ya ce wasu kuma 53 sun ji raunuka bisa ga bayanan da ya samu daga gwamnatin Istanbul. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin kasar kwanaki biyu bayan da sojojin Ukraine suka shiga headquarters yankin mai matukar tasiri wadda Russia ta kwace a farkon yakin sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i uku na mazauna birnin Kherson masu yawan 300 sun gudu daga birnin suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Russia kafin sojojin Russia suka janye makon jiya sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. Sojojin mamaya na Russia da ƴan koransu sun yi duk abin da suke iyawa su matukar wahalar da mutanen da suka rage a birnin a tsawon kwanakin da aka yi ta jira, jira na tsawon makonni, jira kuma na tsawon watanni a cewar wani hadimin magajin garin Kherson Roman Kolovia a gidan talabijin na kasar. Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani dan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fita tasiri a majalisar wakilai ba kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya. Yan Republican waɗanda ke da kujeru 211 zuwa yanzu sun sha gaban yan Democrat masu kujeru 204 zuwa yanzu a majalisar wakilai yayin da har yanzu ake ci gaba da jiran sakamakon zaben kujeru 20 a kokarin kowace daga cikin jam'iyyun biyu na samun rinjaye da kujeru 218 a majalisar mai adadin kujeru 435. Akasarin masu fashin bakin siyasar Amurka na hasashen cewa bayan kammala tantance makomar sauran kujerun da yiwuwar jam'iyyar Republican ta yi rinjaye da dan adadi kalilan kamar 219 haka, ita kuma Democrat ta samu misalin 213 wanda hakan ya yi matukar gaza adadin da shugabannin jam'iyyar Republican suka zaci za su samu a baya.
Tunan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kama da labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, 14 ga watan Nuwamba rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan jama'a game da ciwon suga wato diabetes da kuma illolinsa. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, kowane mutum daya cikin 10 na dauke da wannan cuta. Daga Maiduguri ga wakilin murya Amurka Haruna Dodubiu da karin bayani.
Ranar 14 ga watan Nuwamba kowace shekara, rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware a matsayin ranar masu fama da ciwon siga da ake kira da diabetes, wanda akan wayar da kawunan jama'a duk fadin duniya game da illolinsa. Akwai da kimanin mutane fiye da miliyan 5,377 da ke fama da wannan cuta na siga. An kuma fara gudanar da wannan biki ne a shekarun 1921. Wata kididdiga na Majalisar Dinkin Duniya na nuna cewa mutum ɗaya cikin mutane 10 suna fama da wannan cuta na siga. Dr. Baboga Nawaro ne shugaban asibitin koyarwa dake garin Damaturu.
Misali abin da yake kawo larurar ciwon sukari wato ainihin jikin dan adam ne ba zai iya sarrafa ainihin wato sukarin jini da ake cewa glucose ba wanda da shi mutum ke rayuwa ko kuma bangarori na jikin dan adam suke gudanar da ayyukan su yadda Allah ya halicce su su yi. Na daya akwai nau'i na farko na diabetes wanda ana cewa type 1 diabetes ko kuma ciwon ko larurar sukari nau'i na daya wanda jiki ana fama da yake fama da karancin sinadarin insulin. Nau'i na biyu kuma ko type 2 diabetics shi kuma wato sinadarin in cikin ne yake samun matsala wurin insulin din baya samu yayi aiki kamar yadda ya kamata a bangarorin jikin mutum.
To likita ana samun waraka daga wannan ciwo ko kuma sai mutum wanda Allah ya wadin sa?
Akan iya warkewa. Misali idan mace da take dauke da juna biyu ta kamu da larurar ainihin ciwon sukari wanda yake na mata da suke dauke da juna biyu kuma type 2 diabetes din nan wato da muka yi bayani na cutar sukari wanda yawanci abinda ke kawo shi misali kamar kiba da rashin motsa jiki da cin waɗansu nau'ukan abinci da yake sa kiba a jiki to mutum ya dage da magani da kuma ainihin motsa jiki da samu ya rage kiba da sauransu to wani lokaci shekara ko ba magani a likitoci suka iya dan barin mutum baya kan magani saboda amma ana duba shi akai akai.
Kamar Afrika ina ne suka fi fama da wannan cuta?
Yanzu haka dai alkalma daga Majalisar Hukumar Lafiya ta Duniya na nuna cewa misali mutane kusan miliyan 24 ne suke fama da wannan larura ta ainihin ciwon sukari a nan Afrika, nahiyar Afrika kudu da hamadar Sahara. Kuma ana ga cewa wannan adadi zai iya ba mamaki ya karu zuwa kusan miliyan 55 a shekara ta 2045. Kuma a shekarar da ta gabata alkalma na nuna cewa kusan mutane 416 ne a ainihin nahiyar Afirka suka rasa rayukansu saboda wannan larura ta cutar sukari.
To likita, kamar wannan cuta na iya haifar da wani cuta daban?
Matsalar cutar sukari shi ne kan iya idan ba a tsaya a yi maganinsa ba zai iya haifar da misali cutar hawan jini. Sukari da na hawan jini ta wanda kuma mai kuma yakan iya kawo matsaloli kamar ciwon zuciya ko kuma yakan iya taɓa koda ya kawo larurar koda ko gazawar koda. Abinda ana cewa diabetic nephropathy yakan iya kawo matsalar ido ainihin wato diabetic retinopathy ko kuma jijiyoyin ido da suke kai saƙo zuwa ƙwaƙwalwa su samu matsala.
To ko taya masu yake da wannan cuta ke ji ne game da illolinsa?
Sunana Malam Aliyu ne. Gaskiya ya kamata gwamnati da dadewa yanda take ma sauran masu cuta kamar HIV kamar tarin fuka da ake tallafa musu ya kamata a tallafa masu ciwon siga saboda ciwo ne mai wahala mai damuwan jiki.
Wurin kenan da ke dauke da cutar sigari ke kira ga gwamnatin tarayya da ta kawo masa doki game irin wannan matsala da suka samu kansu ciki. Haruna Dauda Jiwu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla an gaishe ka Haruna Dauda Biyu, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da labaran duniya kashi na biyu.
A ƙarshe, hukumar zaben jamhuriyar Niger ta yi bitar ayyukan rijistar da ta gudanar a watan Oktoban da ya gabata a wasu ƙasashen waje a ci gaba da shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci 'yan ƙasar ta Nijar mazauna ƙetare a Majalisar Dokoki. Hukumar ta Seni ta ce ta gano cewa yau mutanen da suka yi rijistar a wannan karan ya ninka na shekara ta 2015, saboda haka nan da 'yan kwanakin da ke tafe za ta tace kafin ta wallafa sunayen mutanen da suka cancanci samun katin zaɓe. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Muni Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
L'enrôlement de ces Nigériens de l'extérieur a démarré le 15 octobre 2022.
Shugaban hukumar zaben Niger Metro Isa Kasunna kenan lokacin da yake yi wa manema labarai bitar ayyukan rajistar da hukumar ta gudanar daga ranar 15 zuwa 30 ga watan Oktoban 2022 a kasashe 15 waɗanda suka hada da Algeria da Benin da Burkina Faso da Cameroon da Côte d'Ivoire da Ghana da Mali da Nigeria da Morocco da Senegal da Chad da Togo da Belgium da Faransa da Amurka yana mai cewa an yi komai ba tare da wata matsala ba a yayin gudanar da wannan aiki na shirye-shiryen zaben mutanen da za su wakilci ƴan Niger mazauna kasashen waje a majalisar dokokin kasa mutane sama da 200,000 ne suka yi rajista a tsawon waɗannan makonni abinda ke nuna alamun yadda ƴan Niger mazauna ƙetare ke ɗaukan wannan zaɓe da muhimmanci Malam Nafi'u Wada shine kakakin hukumar Seni ta ƙasa.
Mun rubuta mutum 227,289. Kenan akwai ci gaba sosai a waga shekara. Tunda an ka diba a rubutu na shekara 2015 mutanen da aka rubuta mutum 204 ne. Da 484 kenan ya hauda da mutum 222,805
a nan gaba kadan hukumar za ta gudanar da ayyukan tace sunayen mutanen da suka yi rajistar kafin a wallafa takardun jerin sunayen waɗanda suka cancanci samun katin zaɓe
dan saboda tana yiwuwa akwai wanda tunisin ya rubutu a nan kuma suka je can suka rubutu
tun a watan Disamban 2020 ne ya kamata ƴan Nijar mazauna ƙetare su halarci rahunan zaɓe wato lokaci guda da ƴan ƙasar na cikin gida domin kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da na ƴan majalisar dokokin ƙasa sai dai hakan bata samu ba sakamakon annobar coronar da ake fama da ita a wancan lokaci to amma ganin yadda ƙura ta lafa a mafi yawancin ƙasashen duniya yasa hukumar Seni ta fara yunkurin shirye zaben da zai ba su damar turo mutane 5 da za su wakilce su a majalisar dokoki kamar yadda dokokin ƙasar Niger suka yi tanadi
a gaida Sila Barma
da Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro kafin mu kai ga shirinmu na gaba bari mu shakata da wannan. Tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com, muryaamurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa.
Masu sauraro barkamu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA. Dake tabo abubuwan da ke cin matasan tuwa kwariya da hanyoyin da za mu magance kalubalen. Ya hada da yaki da jahilci, shin miyagun kwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. shirin na jihar Sokoto arewa maso yammacin Najeriya don ci gaba da tattauna da matasa kan hanyoyin bakin zare na magance kalubalen tsaro a wasu sassa jihar musamman ma dai Isa da Sabon Birni inda wasu matasa da suka bauɗe kan haddasa cikas ga salama. Matasan da suka shigo zauren sun hada da activist Hassan Binanci, Musa Yahaya Muhammad, Comrade Umar Bello Da'in, Ummul Khairi Abdullahi, Abdulaziz Muhammad Asada, Aliyu Hajjar Dinjadi, Binyamin Umar Nakasari, Aminu Al-Hussein Amanawa, Yakubu Abubakar da Habiba Hakimi. Ku biyo ni mu shiga zauren na matasa.
Ku kasance da shirin zauren matasa na VOA.
Matashi wani mutum ne wanda yake da daraja ko kuma mutum ne wanda ya kai wani babi na dauka ayyuka na takallifi wanda a babin shari'a ta musulunci ma alƙalami ya fara aiki akan shi a sashen dokar ƙasa shi ma dokar ƙasa ta ba da dama duk wani laifi da wanda ya adda shekara 70 yayi ya aikata a hukunta shi ma za a yi hukunta shi abin da nake ganin cewa na farko shine matashi ya kasance tun farkon fari iyaye suna da wani bangare na laifi daga cikin abubuwan da ke faruwa dan duk wanda yake da matashi ko kuma yaya ba zai so a ce ga su sun lalace ba sun zama marasa tarbiya da sauransu a tun farkon fari ina ganin cewa kamata ya ce duk wanda Allah ya azurta da samun iya maza ko kuma mata ya yi kokari ya san cewa ya ba su tarbiya da ya kamata bayan haka nan kuma education da suwa suke mu'amala dan ba ka ba yaro tarbiya ba baka san suwaye yake yin mu'amala da su ba wanda ka shekara 10-20 kana tarbiyyantar da yaron ka cikin shekara gura ko kuma abinda ma ya kasu kan shekara gura idan mana ya hadu da wasu miyagun abokai domin ba shi wasu shawarwari ko kuma su bata masa tarbiyya anan ina nake kamar duk wanda yake da yaro yana da kyau a ce ko kuma yaya ya kula da su ta wace hanya ya kamata a ce ya bi domin cigaban tarbiyyar su bayan haka ina suke kwana ina suke shiga ina suke zuwa duk waɗannan abubuwa ne ya ta'allaka ga kan uwaye waɗanda ya kamata su bi waɗannan ayyukan bayan haka nan kuma matasa su kasance masu yin dogaro da kai bayan haka nan kuma su kasance masu zuwa makaranta su nemi ilimi saboda idan har babu ilimi waɗannan abubuwan da ka ji ana aikata duk rashin ilimi yana ɗaya daga cikin abubuwan da ka haddasa su ko da akwai masu ilimin daga ciki kaɗan ne bisa ga waɗanda ba su da ilimi ni ina gani abin da zan iya cewa kenan a wannan bangare insha Allah
na'am ai na ga Aliyu Haidar Dinjati ma kamar ko ya gamsu da abin da ka faɗa ne ba mu sani ba
a gaskiya abin da Malam Abdulaziz ya faɗa kusan haka ne kai akan haka shine abin da zan ƙara shine ya kamata a ce mu matasa waɗanda Allah bai kaddara muka shiga cikin wancan bazan ba mu rungumi waɗanda suka faɗa din ma'ana ina nufin mu jawo su a jiki a daina nuna musu hankala da kyama kila tai wannan za su iya fahimtar shawarwarin da ake ba su da kuma irin yanayin mu'amalan da za a yi su zai sa kila su ga illan wannan abin da suke har su bari kai da haka kuma matasa a yi kokari a rungumi sana'a don mafi yawa abubuwan da suke kawo waɗannan matsalolin shine tun farko mutum bai da wata harkar yi kila sai a wani wanda suke ɗaukar nan waɗannan abubuwan za su iya zuwa da ɗan wani abu da bai taka kara kai ba su gyara a yansu har su koya musu irin waɗannan miyagun ayyuka ɗin.
Biliyaminu Umar Nakasari idan aka duba za a ga su ma waɗanda suke aikata miyagun ayyukan na da an san su. Wasu ma wasu abokan wasu ne kawai aka yi mamaki aka wayi gari suka tsinci kansu cikin wannan mugun aiki. Shin akwai yadda za a yi a nuna abokantaka irin ta da a jawo sunsu a iya nuna musu wannan abin da suke ba shi da wata riba a rayuwa?
Wannan haka ne akwai yadda ake yi sai dai zan dan son dan koma baya kaɗan ga magana da Abdulaziz zai wanda ya ɗauko akan illa wanda ake kallon su wannan masu shiga harkar ta'addanci kamar illa mafi yawancin su ba su da ilimi wanda idan ka dubi kusan ma matsalan ai masu ilimi masu fi ƙarfi ko kuma sun fi yawa a cikin harkar ta'addancin nan fiye da waɗanda ba su da ilimi.
Waɗanda wato ma ba matsalar rashin ilimi ba ne kenan.
Ba matsalar rashin ilimi ne saboda masu ilimi ai su suke jagoranci
cin abubuwan kuma su suka san yadda za a yi domin kila a cimma abin da ake son a cimma saboda wanda bai da ilimi yanzu bai san ma kila zai iya sarrafa computer mun ma'ana na'ura ba kenan ko kuma kila ma irin ita kanta bindiga ai duka harka ce ta ilimi wanda dole sai ma kana da ilimi sannan zaka iya amfani da su da makamantan kayayyakin da suke shiga da su wajen harkan ta'addancin su so wannan idan muka duba musamman a cikin makarantu na gaba ga secondary school akwai courses din da ake ma kira peace and conflict resolution wanda kusan wannan kamar subject ne su tun wanda aka kebe domin fahimtar da ko kuma a karantar da su matasa su san menene illa haka ta'addanci yaya kuma ta'addanci yake farawa sannan yaya yake da illa wanda kaga idan har muka ce kila masu yin shi ba su da ilimi kaga da ba a kawo shi a cikin makarantun ne domin a koya matasa ba sai a koma can gefe can inda suke zama a daji illa a koyar da wannan abu idan muka dawo ga maganar ka kila mu matasa muna da rawar da muke takawa wanda zamu iya cewa kila duka wanda suka samu abu kaman su suna fama da irin wannan matsalolin to akwai rawar da suke takawa wajen ganin cewa an magance irin wannan matsala na farko dai dole ne sai ya kasance kila kana da shakuwa ko kuma fahimtar juna tsakaninka da shi abokin naka wanda hakan zai iya sa kila idan ka gaya mai magana ko kuma ka nuna mai illan da abin yake ciki wanda haka zai iya sa ya fahimce ka abu na gaba kuma akwai buƙatar yin amfani da ilimi da hikima wajen ganin cewa ka bi wa'annan matakan don ganin kila duk abin da zaka gaya mai abin ne wanda kila zai iya saurin fahimtar da shi domin ya iya karɓar kila shawarar da zaka iya ba shi.
Bilaminu ina ga yanzu tun daga gamu tare da Aminu Alhussein Amanawa matashin ɗan jarida. Bari mu ji me zai ce don na san kafafen yaɗa labaru suna yin shirye-shirye. Shin waɗannan shirye-shirye da ake na jan hankalin matasa su zama mutanen kirki suna yin tasiri?
Assalamu alaikum. Za iya cewa maganar gaskiya suna iya yi a wani bangaren kuma ba sa yi. Domin idan ka duba kafafen yaɗa labaran su waye suka fi mu'amala da su. Suka duba cikin kashi 100 na matasa bai wuce kashi 20 zuwa 30 da suke mu'amalan ba ko kuma masu waren kafafen yaɗa labarai. A time za ka ga matasan mu sun fi kusan nusantar da kansu ne ta amfani da shafukan nan na sada zumunta na social media. Kuma a shafukan sada zumunta ma abinda zai ba kawo shi a maimakon su yi amfani da shafukan ta yin da ya kamata su amfani su. Sai su koma bangar siyasa a shafukan sada zumunta ko kuma yahu ɗin nan da makamantan su. Sai ka kasa gane cewa wai menene matsalar mu matasa ɗin nan. Za ka ga da dama daga cikin abin haushin ba masu ilimin ba ba waɗanda ba sa da ilimin ba. Sai ga mutum ya ila mallaki takardar digiri ko NCE ko wata babban takardar shaidar kammala babban makaranta amma ka kuma same shi shine na gaba gaba wajen aikata irin wannan matsalar. To abubuwa ne da suke faruwa za a iya cewa zamani ya zo da su kuma matasan mu suna da karancin tunani da hangen nesa kuma wasu lokutan za a ga laifin iyaye ne. Laifin iyaye ne na sun da dama su yi mamakin menene laifin iyaye. Saboda dama za a ga iyaye yanzu ba sa son su ga abin da ya ɓata ran tun mutum yana yaro misali har zuwa zai kai lokacin mallaka hankalin kansa na matashi. Za a ga abin da yake so ko yana da kyau ko bai da kyau shi suke ra'ayi matuƙar dai za su faranta mashi. Saɓanin inda aka fito kenan. Za a ga idan ka duba wannan matsalolin ne abubuwan ne suna faruwa. Kafafen yaɗa labarai suna kokari iyana kokari amma kuma abin da yayi sai dai a ce na lillahi wa ina ilaihi raji'un.
Wato tasirin dai kawai yawanci matasa wasu na inda suke samun labaransu ba kafafe ne masu sahihanci ko waɗanda suka damu da ci gabansu na rayuwa ba wataƙil sai dai nishaɗi da sharhodiya ta duniya kenan.
Sosai da abin da zai baka misali yanzu idan ka dubi shafukan kafafen na sada zumunta na social media alal misali idan ka dubi wannan kafa ta TikTok za ka samu kusan kashi 80 zuwa 90 na masu amfani da su matasa ne. Idan ka dubi matasan da suke amfani da su wace irin rayuwa suke sai dai kawai ajiya ɗauko waƙan wannan mawaƙin a zuwa acting ɗinta a imamin ɗinta especially mata mace
umul keri take ma dariya ko kuma ta ce ko su ga tabo kenan.
To maybe ta ce wani hutun da an taɓo ɓangaren da su.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako godiya ga matasan Sokoto birnin Shehu da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin. Ni Nasiru Adamu Elika da na shirya na gabatar ke cewa sai wani mako. Wassalamu alaikum.
Agai da Nasiru Adamu Ilhikaya yanzu kuma Babangida Jibril zai kawo mana muhimman kanun jaridin Najeriya.
Wa za mu fara sharhin jaridin ne da jaridar Daily Trust. Daya daga cikin manyan labaran jaridar Daily Trust na cewa yanzu haka ƴan kungiyar ISWA na yankin yammacin Afirka sun dauki wani mataki da ya karo da matakin gwamnatin Najeriya na canja kudaden Najeriya, inda yanzu aka ce ƴan kungiyar ta ISWA ba su karban naira inda su koma karba ko amfani da takardun kudin CFA na kasashen renon Faransa na yammacin Afirka. Jaridar Daily Trust ta bayyana cewa ƴan kungiyar da ke yankin tafkin Chadi tuni suka bada umarni na hana amfani da takardun kudin na naira sai takardun kudin kasashen yammacin Afirka na CFA, wato kasashen renon Faransa. Wannan dai wani mataki ne da ake ganin na kaucewa irin hasarar da kungiyar za ta yi na kudaden da take karba daga hannun jama'a na haraji da kuma na garkuwa da mutane. Sai kuma jaridar This Day, inda ta ce yanzu haka shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kara nanata kudirin gwamnati na cewa ba gudu ba ja da baya, sai gwamnati ta canja kudaden Najeriya da ya kama daga naira 1,500 da kuma naira 200. Jaridar This Day ta rawaito shugaba Buhari na bayyana haka a birnin London bayan da ya gana da sarkin Ingila King Charles na uku a fadarsa da ke Buckingham. Tuni dai dama shugaban kasa Muhammadu Buhari ya bayyana cewa yana goyon bayan matakin da gwamnatin babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya dauka na canja fasalin kudaden na Najeriya. Sai kuma jaridar Vanguard daya daga cikin manyan labaran ta na cewa ya zaka kungiyar nan mai fafutuka kare haƙƙin bil adama da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da ake kira SARAF ta kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya hanzarta kafa wani kwamiti na gudanar da bincike a ƙarƙashin jagorancin ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami da zai gano waɗanda ke da hannu wajen kona wasu ofisoshin hukumar zaɓe a ƙasar. Kwanan nan ne dai aka kai hari ofisoshin hukumar zaɓe da ke Abeokuta a jihar Ogun da kuma Ede a jihar Osun, lamarin da ya kai yawan hare-haren da aka kai ga hukumar zaɓen ko ofisoshinta ya haura 40 a jihohi 14 na tarayyar Najeriya tun daga shekara ta 2019 zuwa 2021 da kuma wannan shekara da muke ciki kenan. In ji mataimakin daraktan kungiyar ta SARAF Kolawale Oluwadare. Sai kuma jaridar Premium Times ake buga ta yanar gizo, jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka gwamnatin Najeriya ta shirya tsaf domin fara gudanar da wani shiri da zai bai wa matasa 250,000 damar dasa bishiyoyi 250,000 a sassa daban-daban na Najeriya a kokarin da gwamnatin ke yi na magance kwararowar hamada da kuma yaƙi da dumamar yanayi. Ministan matasan Najeriya Sunday Dare shi ne ya furta hakan, in ji jaridar Premium Times a gefe guda na taron alkinta muhalli da ake gudanarwa a kasar Masar. Ƙarshen sharhin jaridar kenan, a huta lafiya.
An gaishe ka Babangida Jibril. Ta wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Wani bam ya tashi a wata sanadiyar hanyar bi da kafa a birnin Istanbul na ƙasar Turkiya jiya Lahadi, ya halaka mutane akalla 6 ya kuma raunata wasu gwammai, sannan ya sa mutane shekawa da gudu yayin da wuta kuma ta tashi. Wani faifan bidiyo da aka saka a yanar sadarwa na nuna motocin ɗaukar majinyata da motocin kashe gobara da kuma 'yan sanda a wurin, wanda ke layin Istiklal, wanda kan yi cunkus da jama'a musamman ma 'yan yawon buɗe ido da mutanen da ke wajen. Sannan ga jerin shaguna da wuraren cin abinci a gefe. A wani bidiyon kuma ana iya jin wata babbar ƙara, ana kuma ganin wuta yayin da masu tafiya da kafa ke ta juyawa suna ta gudu. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya kira tashin bom ɗin wani hari na rashin imani, sannan ya ce za a hukunta waɗanda suka aikata. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Lahadi sun fara tura kayan abinci da ruwa da kuma magunguna zuwa birnin Kherson na kudancin ƙasar, kwanaki 2 bayan da sojojin Ukraine suka shiga hedkwatar yankin mai matuƙar tasiri wadda Rasha ta kwace a farkon yakin, sannan kuma yanzu ta gudu ta bari. Sama da rubu'i uku na mazauna birnin Kherson masu yawan 300,000 sun gudu daga birnin, suka bar sauran mutane 75,000 waɗanda suka sha fama da mamayar Rasha kafin sojojin Rasha suka janye makon jiya, sannan sojojin Ukraine suka kuma fara shigowa. 'Yan jam'iyyar Democrat a Amurka za su zama masu wani ɗan rinjaye a majalisar dattawa lokacin da majalisun dokokin tarayyar Amurka za su fara zama a watan Janairu. To amma zuwa jiya Lahadi ba a san jam'iyyar da za ta fi tasiri a majalisar wakilai ba, kwanaki biyar bayan zaben da aka yi a makon jiya.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfi 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfi 3 kenan agogon Ghana, za ku zo su abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayani gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya bada umarni, da injiniyan mu ne ni ce taku Binta Suleiman Yaro, take muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya, ma'a salam.